daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar abunnin kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masaurare Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi. Wato uku kenan agogon Ghana amma karfe 10 na safi a nan Washington DC yau 16 ga watan Disamba shekarar 2017 ga labaran duniya.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun kammala taron su a Brussels kuma sun amince cewa Britaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar. Ma'aikatan filin jirgin saman Senegal na kasa da kasa sun tsunduma cikin wani yajin aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa ba wani rudu ko kuma boye-boye game da matsayin Amurka akan tattaunawar da kasar Koriya ta Arewa.
Kanin labaran duniya kenan a Najeriya bayanai na ƙara fitowa dangane da wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar Taraba lamarin da ya kai ga asarar rayuka.
To an ba su wa'adin tashi to ba su tashi ba to jami'an tsaro na 'yan sanda sun je su tada su ne to ka san dan adam inda ya saba
a can jamhuriyar Nijar ko ɗaliban sakandare da na jami'a ne suka fara kauracewa ajujuwan karatu a ƙarshen makon nan saboda wasu kudaden su na allowance da aka gaza ba su
wannan an allowance inda su ne suke komi da su suke can abinci da su suke photocopy suna sayin takardu can gida ba wani abu ake turowa ba an san komi
za a ji ƙarin bayani baya ga haka muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalma Sigarba zai gabatar sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma sai kun sha labaran duniya
Mawasare assalamu alaikum Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun kammala taron su a Brussels kuma sun amince cewa Britaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar sai dai ba wata alamar tattaunawar da suka yi game da batun shige da fice Shugaban majalisar kungiyar Donald Tusk ya sa batun shige da fice a cikin babban ajanda a taron nasu na kwanaki biyu Yace a ƙarshen taron nasu jiya Juma'a shugabannin kungiyar zai yi wahala a ce sun cimma matsaya akan sabon tsarin karɓin bakin haure musamman ma a ƙasashen a ƙarshen watan Yuni Tusk ya shaidawa taron manema labarai jim kaɗan da kammala taron cewa babban matsalar ko ita ce adadi mafi ƙaranci da kowace ƙasa za ta karɓa duk da yake adadin ya ragu amma fa cimma matsaya abu ne mai wahala Jami'an kungiyar sun kwashe samar sa'o'i biyu suna tafka muhawara mai tsafin gaske akan wannan batu na shige da fice a tsakanin su amma sun garza cimma matsaya domin ko an ta samu ra'ayoyi mabambanta kamar yadda Prime Minister Holland Mark Rutte ya ke cewa bayan kammala taron daga ƙarshe dai Tusk wanda shi ma tsohon Prime Minister ne ya ce mashugabannin kungiyar a jingine magana amma a tabbatar an cimma matsaya a cikin watan Yuni shekara mai kamawa wannan batu da na shige da fice musamman na baki haure shine kadai wanda kungiyar ta gaza cimma matsaya a kai ba ko saboda komai ba sai domin adadin da kowace kasa za ta dauka ko amince da shi ma'aikatan filin jirgin saman Senegal na kasa da kasa sun tsunduma cikin wani yajin aiki kwanaki kalilan da bude tashar jirgin saman da aka sake kawatawa yanzu haka a jiya Juma'a an soke saukar tashin wani duwan jirgi a wannan tashar na Blaise Diagne da ke babban birnin kasar wato Dakar jim kaɗan bayan da ma'aikatan suka bayyana cewa za su shiga yajin aiki na tsawon sa'o'i 24 ma'aikatan suka ce suna yajin aikin ne domin kare fasinjoji domin ko ba su da wadataccen horaswa na amfani da sabbin kayayyakin aiki da aka sa a tashar jirgin Shugaban kungiyar Mohamed Ali Hussaini ya ce an sa wa filin jirgin saman sabbin kayayyaki da ba su da masaniyar da ake sarrafa su sai kuma ya ce ma'aikatan na bukatar dan karin abin hasafi daga abin da ake biyan su domin sabon tashar yana da nisan kilomita 45 ne daga cikin birni ya ce ba kamar tsohon tashar jirgin ba na da dake gefen gari shi dai wannan sabon tashar da aka bude shi ranar 7 ga watan jiya an kashe kudi har dala miliyan 680 bayan samun tsaiko a lokacin gina shi har na tsawon shekaru 10 gwamnati ta ce wannan tashar zai bunkasa harkokin zirga-zirgan jiragen sama da kuma yawon bude idanu a kasashen yammacin Afirka sakamakon yajin aikin na jiya ya sa an dakatar da sauka da tashin jiragen sama har 30 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa ba wani rudu ko kuma kumbiya-kumbiya game da matsayin Amurka akan tattaunawa da ƙasar Koriya ta Arewa. Tillerson yana magana ne a wajen wani taro na musamman na kwamitin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya mayar da hankali akan gwajin makami mai linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a ranar 28 ga watan jiya. Sakataren ya ce cikin biyu dai tilas ne a yi guda ko dai Koriya ta Arewa ta zaɓi jingina sarrafa makamanta masu linzami ko kuma ta ci gaba da fuskantar zaman kadaici wanda ke ƙara tura jama'anta cikin halin talauci kunci da damuwa babban jami'in diplomasiyar na Amurka ya buƙaci ƙasar ta Koriya ta Arewa da ta jingina wannan mummunan mataki ta dauka ta ba da kai buri ya hau domin ta shigo cikin sahun ƴan uwanta sauran kasashen duniya yace kamar yadda ya furta tun farkon wannan satin yace muddin kasar na neman a dakatar da matakin da ake kudurin dauka kanta to sai fa ta jingina tabu'inta na barazana kafin do a haihuwan teburin sulhu da ita sai dai shi kuma a wuri daya jakarar Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Jason Nam yace mallakan makamin nuclear da kasar ta yi abu ne da ya zame mata tilas domin kariyar kanta yace Amurka ce kawai ta haifar da rudu a yankin ruwan na Koriya shi ko sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi da sauran mutanen da suka yi magana a wajen wannan taron sun buƙaci Koriya ta Arewa ne da ta bi umarnin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma domin kaucewa duk wata tashin-tashina An samu girgizan kasa da ya kai nauyin maki 6.5 da yi barna a Jakarta babban birnin kasar Indonesia da kuma wasu birane a cikin kasar wannan lamari dai ya faru ne a jiya Juma'a kuma mahukuntan kasan sun ce zuwa yanzu an samu hasarar rayuka biyu ne jami'an ba da agajin gaggawa sun bayyana cewa gine-gine sun zube a wasu kana wasu a kudancin birnin Java da ma wasu asibitoci duk an kwashe mutanen da ke cikin gine-ginen da ke wannan wuraren yayin da Jakarta ko gine-gine aka ga sun bangwale mahukunta suka ce an samu wanda tijo dan shekaru 62 daga yankin Siamis da wata tsohuwa ya shekaru 80 da ke yankin birnin Pakalongam sun mutu cikin wasu daga cikin gine-ginen da suka rusa sai dai suka ce kawo yanzu ba a san adadin mutane ko nawa ne suka ji rauni ba Jami'a mai mulki a kasar Afirka ta Kudu tana taronta na zaben sabon shugaba a daidai lokacin da jami'ar ke fuskantar rabuwar kawuna nan da 'yan kwanaki wakilai 5,000 za su zabi sabon shugaban jami'ar Afirka African National Congress da zaren jami'ar ta yi wannan zaben ana sa ran a kawo ƙarshen mulkin shugaba Jacob Zuma wanda ke cire kuce-kuce
Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To zamu fara ne da Jamhuriyar Niger inda ɗaliban makarantun sakandare da na jami'o'in gwamnati suka kauracewa ajujuwan karatu a ƙarshen makon nan da nufin nuna bacin ransu game da halin kuncin da suka ce sun shiga sakamakon rashin samun kuɗaɗen allowance din da ake basu. Yayin da ɗaya ɓangaren kuma 'yan kasuwa suka dakatar da ba jami'o'i cimaka saboda ba a biya su bashin da suke bin gwamnati ba. Daga mai ga Sulem Muni Barma da ƙarin bayani.
Matakin ƙauracewa ajin karatu na wannan jiko ya biyo bayan shuɗewar wa'adin kwanaki 10 da ƙungiyar ɗalibai ta USN ta bayar domin hukumomi su shafa hawayen ɗalibai masu nasaba da yanayin rayuwa da na aiki. Muhammadu Idar Algabid shine babban sakataren kungiyar ɗalibai ta ƙasa.
Allahus na itigen bursu da ake ce mu bursu da allocation na 11 da suke college lycée Chicago 18 na 11 na lycée Chicago 12 na college wadancan kuma na university bursu rabi ne ma jika 52 ne da ke gare su kuma an san Niger an san yadda ƙasa take ciki an san daliban ne da suke wannan in allahus inda su ne suke komi da su suke can abinci da su suke photocopy suna sayan takardu can gida ba wani abu ake turowa ba an san komi ga to wanda ake ba su shi ma gaba ɗaya shinkawa ce kurin ake dawa ita ma taimako ne aka same ta shinkawa ce kurin gata ake dawa ita ce dalibai suke ci in kasuwa masu kawo abinci suna kawo ma university da Sinu da Central Regional can cikin gari can cikin Maradi Zandar Tawa an kibin su abinda bai kai bai kawo kuma miliyan 46 furnisher ke tambayowa a kibin shi ma ya tsaya ya ce bai iya ya wata 6 yana kawo abinci ba bin shi ake ba da harka bis kuma motoci sun yi kanin itinerant dalibai sun musu yawa sai mota ta cika dama ana rito cikin ta mata da hijabi suna rito cikin bis mun ci adiba wannan harka adiba ta a samu a share mu na hawaye mu ba wata duniya muke so san kuma na ba mun san komai cikin kasar ka dan abubuwan da dai mu rayuwar ba ta yi wasai da su sune yau muke tambayawa
kiran na kungiyar ta USN ya samu karbuwa daga daliban baki ɗayan yankunan nishar inji shugabannin wannan kungiya kuma a cewar su za su ci gaba da gugurmaya har sai an biya musu bukata
kenan ban ce ba gwamnati cikin kanta hankalin da zai kwantawa a Niger duka dalibai sun kai miliyan 3 suna waje kwance gida kwana biyu a gani namu bai kamata ake sun kwanta da wannan abun ba su bari su kalla yaro miliyan 3 suna kwance gidajen su inda bai ci musu akwai mu cikin kansu za mu cika ba da wannan kokon mu idan wannan kwana biyu suka wuce ba a samu komai ba mu kungiya ta mu kowa ya santa mun zamu yi ci gaba da wannan kokowa mu nemi a shaye mu na hawaye mu tunda ba kunci zamu yi da wannan matsalolin ba
yanzu ma'aikanta ba su ce kalaba akan wannan lamari a hukunce haka kuma jami'an da na tuntuba game da korafin na dalibai ba su soyin furici akai ba domin a cewar su magana ce ta kuɗi a yayin da gwamnati ke cikin halin fatara ko a ranar talatar da ta gabata daliban jami'ar Yamai sun yi zaman darshan a farfajiyar ma'aikatu da dama waɗanda suka hada da asusun Bitar Mali na ƙasa da kotun birnin Yamai da ofishin ministan ilimi mai zurfi domin tunatar da mahukuntan ƙasa bukatunsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma nan gaba kaɗan za mu sake komawa jamhuriyar ta Niger idan Allah ya yarda. A makafin lambar Muleka Najeriya inda ake ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar Taraba. Lamarin da rahotanni suka ce ya kai ga asarar rayuka, ko da yake rundunar 'yan sandan jihar ta ce mutum guda ne ya rasa ransa wanda ya barke a wato wannan rikici ya barke a wani ƙauye da ake kira Mayesi ne dake yankin Mambila a jihar ta Taraba. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Barista Bashir Muhammad Fafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne dake ma wakiltar yankin da lamarin ya faru yace zuwa yanzu bai iya tabbatar da adadin wanda abun ya shafa to amma kuma lamarin ya kotilastawa al'umma yankin da dama gurin hijira
amma shi na din a gwamnati inda suke wajen din su tashi to an ba su wa'adin tashi to ba su tashi ba to jami'an tsaro na yan sanda sun je su tada su to ka san dan adam inda ya saba wurin da yake cin abinci don a ce mishi a tashi ta gaggawa haka za a yi zai wuya to saboda haka shine watakila ya fusata su kuma sun sai ya dan tada husuma dai to a tsakanin yan sanda da waɗancan mutanen din
an samu asarar rayuka
zuwa yanzu dai ni ba zan tabbatar ba wannan watakila sai jami'an tsaro wanda za su isa wurin din su gama ma idanunsu abinda ya faru to amma yanzu dai zuwa yanzu mutane dai wasu sun samu raunuka an kai su asibiti suna asibiti a cikin gembo
ya yanayi yake a yanzu a ganin kan cewa an ce jama'a dama sun yi gudun hijira sakamakon nan abun
lallai mutane kana zaune kaga yan sanda suna harbi suna duka suna da sauransu ba mai zama ai kowa ya gudu ya je yana neman inda zai tsira ko ana neman tudu na tsira ne so yawancin su sun gudu wasu sun shiga cikin garin Moje wasu sun koma gauyukan su dan yawancin dama yan Sardawa local government ne a wurin din su kabilu su mutane dai Najeriya da har kasar waje akwai yan Chad akwai dan Senegal da sauransu a wurin ba su sayan duwatsu to kai a Thailand ko Bangladesh da sauran kasashe dai haka
to ina mutun kan cewa kamfanin da an ba da lasisin daga wani kamfani kasan waje shi ya kara ma tunzura al'umman yankin
lallai fili dai an sayar ma kamfani to amma tabbatacce kamfani ko na Najeriya ko na kasar waje ban sani ba zuwa yanzu amma tabbas fili kam yanzu ba na makiyaya na da ba su din ne suka sayar ma wani kamfani daban.
Honorable Bashir Muhammad Fafe kenan dan majalisar dokin jihar da ke ma wakiltar yankin wanda kuma kawo yanzu gwamnatin jihar Taraba ma bata ce komai ba tukuna dangane da wannan arangama. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To idan muka sake komawa Jamhuriyar Niger, malaman kwantiragi a Damagaram sun gudanar da wani taro a ƙarshen makon nan wanda ya dubi kan irin matsalolin da ke addabar kungiyar. Yayin da aka shiga watanni na biyu na zangon karatun wannan shekara. Daga Damagaram din ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Babar haduwar ta malaman makaranta ƴan kwantiragi sun yi ta ne don duba ina aka kwana game da matsalolin su. Yau Abdu shine magatakarda na kungiyar ta ƴan kwantiragi wato Sina Sep ta jihar Damagaram.
Muhimmin kiran wannan taro shine domin mun tunatar da ƴan uwanmu dangantaka da matsayin da muke ciki tsawon wannan wata biyu da aka koma bisa fansan azuwa. Muka tunatar da su bisa haƙƙin su kuma bisa yaunin da yana ta akan su bisa aikin su.
Yajin aiki ɗaya ne kungiyar ta yi a bana. To ko hakan yana nufin ba su da matsaloli ne?
Aiki ɗaya da muke a ƙasa an samu wani shuru shi kuma ya danganta ne da babban kungiya ba ta ce mu komi ne. Akwai matsaloli musamman 44 ga watan Nuwamba ba a samu akariya ba kenan babban matsala ce mun ce musu harkar kuɗi ta bar gita tsakanin mu da su ba za mu shiru mu waƙi ali ba za su gamma kan hanyar su kuma ba za su jaɗin abin za mu fara ba mun matan ma ne za ta kai mu wani abu su yi kokari duk abin in shahi fannin kuɗi samu su gyara shi da kan lokaci shi wajen kwan director da soro juna sun biya sun yi abin da ya kamata wani takarda sun kai da ya kamata abin da muke jira wannan takarda da ake cewa a adi ita ce ta ɓata mu lokaci insha Allah da mun san tan bi salmani da samu me muna kira da magabata wannan abin su ta lokaci dan gaskiya wajen fannin kuɗi ba gaskiya ciki da yunwa bayan kuka ba abin da zamu saurara.
To ko mi yau Abdu zai ce game da sabbin malamai waɗanda suka kare makarantar horon malamai da ke jiran a kai su wuraren aikin su.
Bayan ma mu zo wannan sabbi da aka dauka mu da koyon wannan da aka koya ba bisa kaida ba su ne muke nan muna kokowa muga an samu kowa mai da sha zuwa tunda haramtacce jarabta da aka yi ta malaman makaranta an sa fannin ilimi ya zama hali na tagayyara walau mu ne bana mun ma yajin aikin kuma bana gwamnati ta dauki yajin aikin dan tashi dangantaka da koran malamin makaranta tunda an yi azuwa babu malamin makaranta yomi ne za a yi tsare banza ne za a yi koyar da su su zama kawai sai dai kallon class kaga wannan ma babban matsala ce wanda muka ce a gwamnati idan hasara su gyara mu mun kawo sun yi cikin tsarin mu to wannan yan uwana mu da aka kora su samu da gaugawa su mai da su wallahi an ba mu cewa amunan suna jiran babban umurni ne daga can ministerkin din da duka wani bukatu na jihar Damagaram wannan sabon da aka tayi raskuna inspection fara inspection ya aika yana jiran umurni insha Allah za a bashi ya samu a dauki wannan yan uwana.
Malaman makarantar dai sun amsa kira ko waɗanne buƙatu suka gabatar?
Abin da zamu ce ga ƴan uwan malaman makaranta walau dan mai matakili ne walau dan kwantaragi ne ya kwanta hankalin shi mu kungiya ce wanda take ta gwagwarmaya ba kungiya bace ta karan farnukan siyasa ko kuma wani ne zo girkira ma'a mu tsaye muke tsayin daka domin mu ga an mutunta malaman makaranta mu ga an darajanta malaman makaranta.
Sai dai a cewar Yawo Abdu sun yaba da ɗabi'un sabon daraktan ilimi na jihar Damagaram.
A nan jihar mun samu sabon darakta ne wanda yake neman roƙo rike mu da Allah kawo mu shi zo ya gyara fannin ilimi shi kuma yau duk bakon da zo zai mika mu hannu biyu kamata kai ma ka bashi hannu nan biyu shi yasa kuma sawo sai mun san yi a cikin tsarin muke nan mu gama mu shi mai daidai bakin kokarin mu ne da ko inda an mu kai ya kai bayyaiwa ne dole zamu ja da baya kuma mu bin mu hata wannan abu mu kai wannan gurin muna fatan abinda ya dauka alƙawarinka zai kokari ya gyara su daga ga domin malam makaranta a jihar Damagaram kowa sai ya tage da tsawon shekara 6 wanda shi ya alƙawari insha Allah zai so wannan sakamakon na jihar Damagaram dan mu yan Damagaram ma kan mushi wannan.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a Jamhuriyar Niger.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 wato 4 na yamma da minti 18 a Damagaram din da Yaounde da kuma Injimena Haddama Abuja Nigeria. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su a Sama'u matar Bashar kansila mai tukunya da rindaji da Jamila da Fatima Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Khadija Abubakar Sadiq Bilal da ke jihar Niger Nigeria masu son jin tarihin masarautar Kwantagora. To bari mu kada mina ta jihar Niger inda wakilinmu a jihar Mustapha Nasir Batsari ke tafa da kashi na uku na ansoshin tambayoyi kan masarautar ta Kwantagora da walin Kwantagora Alhaji Mu'az Ahmad Wali zai ci gaba da bayarwa da ɗorawa da bayani kan Umaru na Gwamatsi wanda basu sharadi tura mulkin mallaka suka masa alƙawarin cewa
zamu mai da kai amma zamu yi shi a hankali a hankali. Da farko zamu mai da kai sarkin Kwantagora ba sarkin Musulmi ba. Na biyu za mu baka shekara uku in ba mu ji kai yaki wani wani ba ka kamu bai ba shikenan ka hita to daga 1903 akai wannan akai shekara uku 1906 tunda yayi tabbatar da irin waɗannan ka'idoji da aka yanka luka da kirashi ya nada shi sarki mai daraja ta daya akai buki a zungeru aka bashi district kungiya kungiya banda gwari tunda sun rasa ba gwari tuntun banda da karkari sai da rajau da fulani rajau to amma duk kambari ka san kambari da cike ne ke wani kwantura da can duka
yanzu haki mai nauke kasar masarautar kwantura
to da dai mun soma da lokacin wurai mun soma da guda shida ne amma yanzu ka san zamani abubuwa sun zauri ke ce babu ma dalilin yin abubuwa sai a yi sai ta yanzu muna kusa 20
amma da gaske ne sarkin Sudan yana iya neman sarautar sarkin musulmi
ya yi atiku ne yayi atiku kuma dan sarkin abin nan ne dan san dan Usman dan Fodio ne kanin Bello ne gaji ana atiku da Bello ko Bello da atiku to shi atiku ma yayi sarki kakan su yayi sarki
to sai shi yasa sarkin Sudan na yanzu in zai tafi sarkuta sai dai a ce mishi sai an zo
Okay.
Mun gangaro tarihin masarautar Kwantagure bai cika sai an hada da takaitacce tarihin shi sarki na yanzu wato Alhaji Sa'idu na Maska. Menene bayanin ka game da shi?
To Sa'idu ya zo sarkitaccen zamani na farko da ba NA an ce da sarauta na NA. Na biyu sai soja suka fito. Da uku ya siyasa suka zo duk lokacin a shakai amma duk wannan bai dame shi ba shi babban bukatun shi shine mutane kasan Kwantagure ta zauna lafiya masu sana'o a ba su yi in rikici ya tashi ga sabon shirin ga NA police prison da sauransu yaje ya sa baki a gyara kada a cuci kowa akwai wani abin nan daya daga cikin abubuwan da ya faru sarkin Bidda da ku Umaru suka mai rasuwa suka ce ai kasan makiyar nasu ne akai ta rigima sarkin Sudan Sa'idu dama ya alƙauri ba a zamanin shi babu wani kasa da Kwantagure da ya gada daga Ibrahim da za a cire a ba wani ya dauki lura akai ta magana har aka zo da suka kasan abin nan lokacin har suka nada hakimi ba a makeran hakimi ya zo ya mutu aka turo wani kuma ya zo ya gagawan ya je fadi ya mutu abu da ya gagara aka ce ku ina kuke suka ce Kwantagure muka sani
su mutanen
wurin ai can suke biyan haraji gari su tai ya komi da komi ina tsammanin kure ya shirya wannan abu ya ce kuma musu abin su yanzu makera ya kuma kasan Kwantagure shi bai da rigima amma yana da hikima yana da wayo a hankali zai bi abu
akwai wani abu da na sani ma akan shi kusan sarakunan arewa dinnan shine zaka zo cikin dan kankanin lokaci ba tare da wahala ba ka ganshi ka kuma biyan bukatun ka kai gaba
bai da girman kai irin wannan tunda ko lema fa bai dauka yake ta yana yawo kaman sai tunbi sai sallah kurum amma ganin ko musallacin yidi ko kuma yan turaji nashi masu bin shi ba yawa shi yana da kaskan da kai da ladabi ga kowa da kowa yana da wannan
kaman ka san adadin shekarun shi
eh to ajin mu daya
to
a middle school to ina tabbata wanda ya girma ne kin da shekara 3 4 ya kai 79 yanzu ina zuwa ya kai 79
na'am
ina 76
amma ka san yau iyalan sa kamar misali
ina da yaya dawa wancan lissafi da muka yi dai sun kai 60 ina da yaya dawa tunda shi ya bamu shi yace ya kamata a yi tarihin kasan Kwantagure mun muka yi amma ya ce kada abuga mu muna limana na da amma in Allah ya so ni zan san yadda zai abuga tunda gadonnas ko yayi wani littafi wanda ya nuna kurakurai iri-iri a cikin misali ya ce wai wani kibiya ne anaba aka harbi Umaru na gwamnati ya mutu ba haka bane na biyu ba abin ne sarki Umaru na gwamnati anaba ba ana gudun kaje a ciki a tone kamar su tone kabarin su lakan daji ba haka bane sansanin dan uwan shi babban lati ake nema can mamba in ka wuce nasko
na san mamba
karanto nan ya za ya kuma inda akwai musulmi community musulmi ga musulmi ba can za kai ba
can
shikenan
wato to aka mai sallah
take mai sallah ga gidan sarkin ne ma ga masallacin juma'a sai akai sallah akai binne shawara
ba shekara biyu da suka wuce ne ko na san dai matar sa ɗaya ta rasu yanzu matan sa nawa ne shi sarkin Sudan nan
matan sa hudu yanzu matan sa hudu yanzu
yanzu
mai da sadaka mai da sadaka da yana da shi amma bai da shi yanzu
to yanzu menene zaka ce ma mutane game da masarautar Kwantagoro wanda ni ban tambaye ka ba
to masarautar dai tana abin nan tana da dogon tarihi kuma tana da albarka akwai kiwo akwai rafuffuka akwai itatuwa iri-iri kuma akwai noma to amma tunda yake ni abin da nake dubawa kamar babban sha'anin matsalan wurin shine ainihin mu da muka zo daga Sokoto muka biyo Umaru na gwamnati muna nan ba kamar mun masarautan bidda da suka ji yaren su ba suka ji yaren su suka aure su suka zo na kamar nuwa mu ba mu haka nan da kamar ba
ku ba ku ji yaren kamar ba
mun ga su bayi
ku zo na da su ba kenan
suna san doya ne
dama da ku yi cudan ya da su
ta yaya masu tsahi
kake da ayyana da sun ba wannan duk tarihi
eh to kaga Umaru na gwamnati ma bai zo ya musulantar da kowa ba ma ya dai zo ne ya guzi ya koma gida amma sanadin sun bai yaki tsakanin su sun bai yaki suna kuran zuwa su gaishe shi ne malamai suka shigo suka yi makarantu suka yi musallatu saboda kan mafi yawa yanzu an musulunta
kake da akwai bayanin cewa kun danna kambarin nan dan ku kuka hana a ba su masarautar da ake ce ma Kambari Kingdom da gaskiya ne
wani kingdom ne banda Kwantagoro Kingdom
wai wanda za a je headquarter ko salka ko nasu
ya za a haka ne kasan Kwantagoro kuma a ba wani a ce mai an ga wani kuma suna claimin nasu kenan in an yaki an ci ko ai baku da komai haka shari'a yake yanzu mutane a Larabawa da ke ko'ina lokacin yaƙi-yaƙin su sai da Umaru da sauran abinda yanzu sai da su kore mu amma a ce a ɗauki abu a ba su
a yi wasu tasu sabuwa ko
su yi kwatanci da mu za su first class to a yi yaƙi
ba zai yi wake
da a yi yaƙi
da lokacin yaƙi ba ne muna godiya sosai da ka ba mu dama muka tattauna da kai akan wannan masarauta ta Kwantagoro mun gode Allah saka da alheri
gode kwarai da ke so opportunity ga mun da aka
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gurguje ga labari a takeice Jami'a mai mulki ta kasar Afirka ta Kudu tana taron ta na zaben sabon shugaba a daidai lokacin da jami'a ke fuskantar rabuwar kawuna nan da 'yan kwanaki kalilan. Mutane 5,000 za su zaɓi sabon shugaban jami'ar African National Congress.
Masu sauraron mana afuwa lokaci ya ƙure mana gaba ki ɗaya abin da shirin mai kunsa kenan yanzu a madadin Shila dan Ibrahim Ayawa da kuma Solomon Abudi haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu Lopes Muhammad Lalu ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC sai mun haɗu a shirinmu na gari Allah ya kai mu.